Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Laraba, 29 ga watan Disamba na shekarar 2021. Cikin shirin za a ji cewa kungiyar IFAB da ke rajin ballewa daga Najeriya ta musanta kama shugabanta na Enugu da rundunar sojin Najeriya ta ce ta yi. Sai kuma shirin ciwon ƴamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridan kasar Kamaru. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma wasu ra'ayoyi kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Kotun kolin kasar Gambia ta yi watsi da kalubalantar nasarar shugaban kasa Adama Barrow a zaben da ya gabata a ranar Talata, inda ta ce karar ba ta bi hanyar da ya kamata ba, kamar yadda takardun kotun suka nuna. Barrow ya lashe zaben ranar 4 ga watan Disamba da kimanin kashi 53 na ƙuri'u da aka kada. Abokin takararsa Usaino Dabo ya zo na biyu wanda ya samu kimanin kashi 28 na ƙuri'u. Su kuwa wasu 'yan takara biyu sun ki amincewa da sakamakon zaben, wanda suka yi zargin cewar an tafka magudi a rumfunan zaɓe, amma ba su ba da wasu shaidu ba. Jam'iyyar Dabo ta United Democratic Party UNDP ta roƙi kotun kolin da ta soke sakamakon zaben a mako mai zuwa, duk da cewar masu sa ido kan zaɓe sun ce an gudanar da zaɓe cikin adalci. Kotun ta yi watsi da ƙarar ne bisa hujjojin cewar jam'iyyar Dabo ta gaza tuntuɓar shugaba Barrow a cikin kwanaki 5 na shigar da ƙarar, wanda ya saba wa tsarin shari'a na gaskiya a Gambia, in ji majiyoyi na shari'a. Jam'iyyar UNDP ta gaza cika sharuɗan doka na 11 na zaben ƙasa wadda ta buƙaci a shigar da ƙara, in ji alƙalin kotun Hassan Jallo a hukumance. Mahukunta a Sudan sun bada tabbacin cewar aƙalla mutane 38 ne suka mutu sakamakon ruftawar mahaƙar zinare a yammacin lardin Kordofan. A cewar kamfanin haƙar ma'adanai na gwamnatin ƙasar, a cikin wata sanarwa da ya fitar, ya bayyana ruguzawar rufaffun ma'adanai da ba sa aiki a ranar Talata a wani ƙauye mai tazarar kimanin kilomita 700 kudu da babban birnin na Khartoum. Kamfanin haƙar ma'adanan ya wallafa hotuna a shafinsa na Facebook da ke nuna mutanen ƙauyen suna taruwa a yankin, yayin da aƙalla ma'aikata biyu ke ƙoƙarin gano wasu da suka tsira da ransu ko kuma gawawwaki. Amma dai ba a bayyana lokaci da mahaƙar za ta dawo kan aiki ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Aƙalla jimillar garuruwa 116 a jihar Bahia da ke arewa maso gabashin Brazil ne ke cikin dokar taɓaci sakamakon ambaliyar ruwa a ranar Talata, wanda aka yi ta samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a yankin tun daga ƙarshen watan Nuwamba. Haka zalika ambaliyar ta mamaye garuruwa a wasu jihohi aƙalla 5 a arewa da kudu maso gabashin Brazil. Haka zalika ambaliyar ta mamaye garuruwa a wasu jihohi aƙalla 5 a arewa da kudu maso gabashin ƙasar Brazil a ƴan kwanakin nan a Bahia. Ambaliyar ruwan ta shafi mutane fiye da 470, aƙalla garuruwa 50 ne ruwan ya mamaye gidaje da wuraren kasuwanci, inda ruwan ya tilasta wa mutane barin dukiyoyinsu. An bar dubun dubatar mutane ba su da matsugunni ko kuma aka raba su da matsugunnin nasu. An samu mutuwar mutane 21 tare da jikkata wasu 358 a cikin 'yan makonnin nan.
yanzu ma kadan zamu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan zamu leka Najeriya, inda rundunar sojin kasar a baya-bayan nan ta yi shelar cewa ta kama wani jagoran kungiyar nan ta IPAB dake rajin ballewa daga kasar dan kafa kasar Biafra. Mr. Godwin Mandi a wani simame mai suna Operation Golden Dawn. To sai dai kuma kungiyar IPAB ta musanta kama shugaban nata na Enugu. Wakilin mu na yankin Niger Delta Lamid Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoto kan haka.
A baya-bayan nan ne dakarun rundunar sojan kasar Najeriya dake runduna ta 82 a birnin Enugu ta ce ta kama wani Mr. Godwin Nnamdi dake zaman shugaban kungiyar nan dake fafutukar kafa kasar Biafra ta IPOB dake Enugu. Mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya Brigadier General Onyema Inwachuku shine ya bayyana haka a cikin wata sanarwa. Rundunar ta sojan Najeriya ta ce ta kama Mr. Nnamdi a cikin wani samame da rundunar ta kai a yankin domin share fage. Rundunar sojan Najeriya da ta yi artabu sannan kuma ta kama manyan bindigogi kirar AK-47 da kuma albarusai da dama. To sai dai kuma kungiyar nan da ta yi kaurin suna wato IPOB da ake zargi da halaka dimbin rayuka to ne ta musanta bayanan na rundunar sojan kasar. Musa Cinanzo Inwachuku shine mai magana da yawun kungiyar ta IPOB bangaren kanan Mr. Nnamdi Kanu.
Investigation I have made so far, I have not received any reports concerning that they are arresting ESN that or commander.
Yana cewa ne dai mun gama dukkanin binciken da muka yi kan cewar rundunar sojan Najeriya ta fidda wata sanarwa ta kama jagoran kungiyar IPOB a birnin Enugu. Bamu samu wani rahoto ba game da kama daya daga cikin komandodin mu. Saboda haka wannan labari ba gaskiya bane, duk da yake kwana biyu bamu ji ba daga komandodin kungiyar ta IPOB da kuma wasu mutane da suke da kusa da su. Ba zan ce 100% ba.
Information or that news is fake.
Haka kuma Mr. Cinanzo Inwachuku ya kara da cewa
on daily basis Nigerian army they kill innocent youths, the indigenous people.
Yana cewa ne kusan kullum sojoji suna shiga lungu da sako kuma suna kashe waɗanda basu ji ba basu gani ba, a musamman membobin kungiyar ta IPOB. Rundunar sojan Najeriya ba ta iyawa da zuratan dakarun tsaro na kungiyar ta IPOB. Dakarun na IPOB dai suna iya bakin kokarin su ko da yake dai ba a ganin su akan titi.
Army cannot penetrate ESM.
Kungiyar ta IPOB dai da ake zargi da kashin jami'an tsaro da dama da kuma waɗanda basu ji ba basu gani ba ta ce akwai mafita ta samun zaman lafiya.
The only solution, give us a date of referendum so that we can decide. I want to be a Nigerian.
Yana cewa ne mafitar ita ce za a samu zaman lafiya a yankin na kudu maso gabashin kasar. To amma kuma sai gwamnatin tarayyar Najeriya ta bamu cikakken incin mu da kuma dukkanin hakokin mu idan muna bukatar sake kasancewa a Najeriya ko kuma ballewa. To ne dai masu sharhi akan harkokin yau da kullum suka fara tofa albarkacin bakin su kan wannan dambarwa. Barista Ma'azili Manyabo mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum.
Akwai yana da ban tsoro ake tsakanin su jami'an tsaro, har yanzu ana takaddama game da jayayyar abin da ya faru tsakanin su bisa da samun rinjaye ko rashin rinjaye. Kamata a ce yanzu ana samun galaba, duka waɗannan ƴan tawaye suna zama tarihi. Ba yau ba dai ne ake faɗa da su, da a wuri ɗaya yanzu ya zama ruwan dare ga mai duniya. Kaga ga a arewa ne ƴan ta'adda, ga kuma IPOB a kudu maso gabas.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida da Lamido Abubakar, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Yusuf dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya talata Beijing ta zargi Amurka da rashin gaskiya da mugun wasa a sararin samaniya, inda aka kusan yin karo na kud-da-kud tsakanin tashar sararin samaniyar kasar Sin da tauraron dan adam da kamfanin SpaceX na Elon Musk ke sarrafawa. Tiangwan sabuwar tashar sararin samaniyar kasar Sin dole ta yi amfani da karfin tuwo don gujewa karo da tauraron dan adam na Starlink a watan Yuli da kuma a watan Oktoba, kamar yadda wata takarda da Beijing ta mika hukumar kula da sararin samaniya na Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan watan. Bayanin ya ce abubuwan da suka faru sun kasance masu hatsari ga rayuwa ko kuma ga lafiyar 'yan sama jannati a tashar sararin samaniya ta kasar Sin. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Sin, Zuan Lijuan, ya bayyana wa manema labarai a jiya Talata cewar Amurka ta yi watsi da wajibcin da ya rataya a wuyanta a ƙarshen yarjejeniyar ƙasa da ƙasa, lamarin da ke zama babbar barazana ga rayuwa da lafiyar 'yan sama jannati. Hukumar 'yan sanda ta Hong Kong ta ce da safiyar yau Laraba ta kama wasu manyan ma'aikata shida ko kuma tsofaffin ma'aikata a wani kamfanin yaɗa labarai na kafar yanar gizo da ake zargi da haɗa baki don wallafa wasu kasidu masu tayar da hankali. Tashar talabijin ta TVB ta Hong Kong ta ce mutanen shida sun fito ne daga kamfanin dillancin labarai na Stand News, gidan jarida na yanar gizo mai ra'ayin demokuraɗiyya. Wani da ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ya ga motocin 'yan sanda hudu a wajen ofishin kamfanin dillancin labarai na Stand News. A wata sanarwa da rundunar 'yan sanda ta fitar, ta ce ta kama maza uku da mata uku masu shekaru daga 34 zuwa 73, kuma ana ci gaba da bincike a gidajensu. Kamfanin labarai na Stand News ya ce ɗaya daga cikin waɗanda aka kama shi ne Ransom Chan, mataimakin edita, wanda kuma shi ne shugaban ƙungiyar 'yan jarida ta Hong Kong. Kamfanin dillancin labaran ya fitar da wasu hotunan bidiyo na 'yan sanda sun isa gidan Chan tare da nuna mishi sammacin kotu. Ana tuhumar su ne da laifin haɗa baki wajen buga wasu littattafai masu tayar da hankali. Wannan takardar kotu ce, kuma wannan katin garanti ne. Haka zalika an ji wani ɗan sanda na cewar wayarka tana kawo mana cikas na gudanar da aikinmu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. To, kafin muka yi ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan. Masu sauraro, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafa mu na yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin Ciwon Yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ga mai lafiya, shekara kamar kwana ce. Yayin da muke kokarin sallama da wannan shekara ta 2021, za mu karkare shirin Ciwon Yamace da waiwaye akan wasu mahimman maudu'in da muka tattauna a kansu. To, idan mai sauraro na biye da shirin daga farkon shekarar nan cikin watan Janairu, mun yi duba akan mahimmancin ilimin mata, inda muka karbi bakoncin kwamishinan albarkatun noma ta jihar Yobe, Dr. Meru Ahmad Amshi, da Hajiya Asma'u Abewala, shugabar kungiyar Azawaj Women and Children Center dake nan Abuja.
Yana tashi ne daga fida, shi yasa muke ta maganin cewa mata su ilimi. Mahaifiyata, Allah ya ji ƙarfin, tana karantarwa a Yarwa da matsalolin gidanu, ta ce ita local craft za ta koya, ana kiranta maman local craft. A hakan ma mu muka yi yanda muka sa ta yi ritaya don ta huta. Duk da haka, ana zuwa gida tana karantar da Qur'an, tana tatsa ni ta ga mutum baya karatu kuma baya sana'an komai. Da haka aka ta su karatun nan dai ayi aiki ayi tsafta kin gani da discipline ka koya wa yaro ibada sa'an nan ka nuna mishi amfanin lokaci kar ka bata lokaci yanzu nan ayi kaza to sai ki ga mutun ya hada wayennan abubuwa cikin taimakon Allah sai ki ga ya tashi da shi to kin ga wannan yana cikin wasu abubuwan da ni na tashi da shi to da aka zo aka yi mini aure sai zama shi mai gidan yana da interest shi ma a makaranta ni ina degree shi yana HN din sa to a haka mu zo hutu yana encouraging dina wata ran zan yi fishi kamar da na koma masters na taba fishi na ce ni wannan abu kaza yace zaki je ki to kin gani in ka samu fahimtan wa'anda ke tare da support sai kiga Allah ya taimake ka ina degree na haifi baby na farko ina NYSC na haifi na biyu haka dai ina ma PhD don haka aure baya hana karatu amma ka samu support daga family ka samu support na wanda kuke tare amma samun haka ba zai ba sai da biyayya
to Hajiya menene ya baki kwarin gwiwar kafa wannan kungiyar
a lokacin da ina aikin gwamnati sai abubuwa da mun yarda me suka tayar min da hankali wanda ya zama to nace insha Allah ina da rai da lafiya zan tada wannan NGO domin saboda batun tarbiyya tamu ta tabbare daga gida ne babu wannan koron da ya zama to da uwaye suke da shi wanda zaki ga cewa ba diyarka ba ko diyar wani aka baka amana in dai matsayin diyarka cewa za ka kalle ta ba ko da ku akwai aure tsakanin kai da wannan yariya ba za ka kalle ta ba to yanzu abu ya baci za ka ga ya ubaki ma ya tabi to ki ga ya mu wannan abun yana faruwa cikin gida ne ba to shi ne ke miki magana batun tallafa wa mata nan idan mace tana da halin wadannan abubuwan za su rage because ke mace zaki zaman to kina lokacin kallon yaki yaki tana bukatar wani abu nan take za ta so ta ga miki kuma sannan idan wani abu ya same ta kina da karfi barin ga miki gaskiya mu mata abin da yasa ake cutar mu nan arewa abu uku ne ba babban abun ma shi ne batun wannan zaman to mace tana da abun hannunta ba wai abun hannunta ne kudi a ce sunanta yawo mai arziki ba a'a tana da abun za ta iya dauka makanta lalura gurgudu abin da take dauka nata na kanta amma in je zaman to ke mace kina ta kanki ke ma kina ta neman wanda zai taimaka miki da naira 500 da naira 300 da naira 200
duba ga yadda ake yawan samun matsalar cin zarafi a cikin al'umma kungiyar Mastery Institute of Applied Psychology dake Abuja ta shirya taron wayar da kan mata akan matsalar cin zarafi a zamantakewa da wasu dalilai dake haifar da su tare da wasu daga cikin waɗanda suka shirya taron Hajiya Maryam Gwandu da Dr. Amina Ahmad Shehu
ni na yi auren farko ban taba sanin cewa tsakanin mata da namiji ana fada ba wannan sabuwar rayuwar da na samu kaina duk da cewa dan uwa na ne muka zo muke ta samun matsalolin da ban gane ba so daga baya mun rabu na sake yin wani aure shi ma haka nan idan har abin da suke da muhimmanci a rayuwar idan suka zama cewa suna da bambanci tsakanin ki da ke da shi wanda zaki aura din to za a samu matsala premarital counseling yana da kyau so idan kuka zo under premarital counseling akwai abubuwan da idan aka tambaye ki aka tambaye shi zaki san cewa me you can come and have a common ground you can work on those issues sannan kuma akwai tun nan din kuma zaki iya fahimtar cewa idan fa aka yi auren nan ba tare da an gane yadda za a tafiyar da auren nan ba bisa waɗannan matsalolin to za a samu matsala
to Dr. Amina
inda na samu kaina yanzu ba taimakawa mutane kawai nake iya yi ta abubuwan da ya damu cikin su ba amma kokwalwar su ba saboda wani lokaci mutum ma sai ka ga baka da buzarin tashi kai komai a rayuwa saboda abubuwan da ka dauka wahalhalun rayuwa sun yi yawa da sauransu
to me kuke fatan cimmawa da wannan taro
wannan taron an yi shi ne saboda a yi ma mutane assessment su fahimci ina ne suke da matsala a wani wuri ya kamata su nemi improvement a rayuwarsu taimako sannan kuma za a taimaka mishi da therapy inda zai gano abubuwan da suka shafi rayuwar shi tun lokacin da yana yaro waɗanda su suka yi contribution to inda yake a yanzu su ne suke contributing to yawan matsalolin ma da ake samu a rayuwa ba na aure kadai ba amma har da aure misali wanda ya taso ya ga gidansu ana cin zarafin iyayen shi idan mace ce za ta dauki cewa aure aka yaga don haka za ta yi aure miji yana cin zarafinta amma za ta dauki wani mataki saboda haka ta ga ana yi dan namiji ne kuma ya taso gidansu ya ga ana cin zarafin mahaifiyar shi so sai ya dauki cewa ai shi ne abin da ya kamata namiji ya yi idan namiji yana da iko a gidan shi don haka ya kamata ya nuna shi ya isa zai nuna ikon nan zai rika cin zarafin matar shi shi ma saboda haka ya taso ya ga ana yi a gidansu yara suna koyon abin da suka ga uwayensu suna yi ba wai abin da uwayensu suka gaya musu cewa su yi
yanayin halin da mutum yake ciki yake kai shi ga cigaci zarar kuma wato wannan abu ne da yake da hanyoyi da yawa hanyoyin da za a iya dubawa a ga an samu ci gaba ta irin wannan abubuwan da suke damun mutane banne mata da yara a yanzu kuma abu daya mata ba su da yancin kansu Allah ya ce mu mata da maza ya halice mu duka kowa da yancinsa ya dora maza akan mata amma ba cewa mata ba su da yancinsu saboda haka dole mata a tashi a san me Allah ya ce mene addinin mu yake koya mana ba abin da wasu suka gaya mana ne
sannan a watan Maris kuwa shirin ya karbi bakoncin Hajiya Binta Speaking yar jarida kuma mai fafutuka a kafafen sadarwa na zamani da Hajiya Aisha Mu'azu masaniyar halayyar dan adam da zamantakewar iyali a game da makomar rayuwar matan da auren su ya mutu a kasar Hausa
akwai wata mata a da kitso take zuwa take mu wannan matar in tana gaya min irin kaskancin da ake mata a gidansu iyayen su ƴan uwanta maza su kawai saboda wai auren ta ya mutu akwai kaninta na kusan kashe da san rifin din ta
to
a cikin gidan iyayen su kuma duk iyayen nasu da uwa da uba da suka bashi gaskiya saboda ba sa san sunan ya baci sannan kuma ga talauci inda za ta zo gida ba sana'a ba kuma kowa ne zai dinga duban ta ce a baran taimake ta inda gaba ta dan kudin da za ta sai hoda ta sai fat shi yasa zaka ga zawarcin ba shi da dai
kwarai
to amma in ya samu mace kuma ba inda za ta yi sitin da yin aure da sakin su ina daga cikin kaddarar rayuwar dan adam wata in Allah ya shirya mata za ta auri maza goma sai ta aura ba kuma rashin hakuri bane ba wata zaki same ta in tana baki account na zaman auren nata zaki ga tana da hakurin gaske tana da halin mata na gari illa kaddarar rayuwa akwai kuma wasu matan zaki gansu fitinannin gaske kuma Allah baya bawa mazan sa'ar su sake su ma gaskiyar magana Hausawa sai min gyara sha'anin cewar in aure ya mutu a yarinya in ta zo gida duty din ta tunda ta je gidan aure ta iya aiki dan haka ta zo gida kowa ya huta kenan ita ce wanke wanke ita ce shara ita ce girki ita ce in wance ta haihu a tura ta a ce ta je ta mata zaman jego ita ce reno ido duk wannan aikin ta ne a matsayin ta na mace za ta iya amma kuma ita ma yar adam ce tana da aspirations tana son shi zawarcin ba wai rigatta a matsayin ta na dan adam bai rigatta da komai ba
to Hajiya Aisha ya kike kallon wannan al'amari
an sake ƴaƴan su wasu iyayen sai su ce ba dai a gidana zaki zauna ba sai dai ki nemi inda zaki je ki zauna to fi sabila lai in bata dawo gidan iyayen ta ta zauna ba gidan wa za ta je ta zauna to kin ga daga nan sai ta tafi gidan kawa ta zauna ta yi kwana biyu kawa ma ta gaji ta tafi gidan wata kawar ta zauna ta yi kwana biyu ita ma ta gaji to kin ga ta dinga yawo kin to kin ga daga nan har sai ta samu namijin da zai zo ya nuna mata cewa shine wakanta shine namanta ya zo ya ce zo ga gidana na baki ki zauna yana mata goma na arziki to kin ga dole za ta sake mishi saboda ita a tunaninta za ta ga kamar shi yafi son ta iyayenmu mata da maza ya kamata mu zauna mu nazari cewa in yarka ta fito daga gidan miji wallahi ba karshen duniya bane haka Allah ya kaddara in ma halinta ne ba mai kyau ba kaga Allah ya baka wannan lokacin da sai ka mata tarbiya sai ka ce to kin gani abinda kika je kika yi a wancan gidan yanzu ba za a koma ba sai sa ta a gaba ka kara fadakarwa so su kuma mutane abinda ke gaban su shi za su gani abinda suka ji a zaure shi za su yi amfani da shi a'a ai yar wane aurenta ya mutu kinga anan akwai matsala ko kuma ke ce mahaifiyarta auren yarki ya mutu kin bikin je dukin baza to kinga wani ba zai dauki abin yanda ke kika dauka ai yarki ta je ta yi wani mugu abu ne miji ya sako ta ta kasa zama aure kinga san ta mu iyaye mu muke ba da fuskan a zagi ayyan mu ya kamata duk abin da ya faru tsakaninka da danka tsakaninka da danka ne wannan sirri ne na ayyan uwa da wani abin da ba zaki iya gaya ma mahaifiyarki ba zaki gaya ma mahaifiyarki to kinga anan ma zaki samu kwanciyar hankali ba wai ta daga miki hankali ba
to mi sauraro duka abin da lokaci ya bamu dafar gabatarwa kenan a yau amma zuwa makon gobe da yaddar Allah za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wuni lafiya
a gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma lokaci ne da Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridan kasar Kamaru
fara canjin namu na wannan mako ne da jaridan Eco News ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda ta kwalma ta mana cewar unguwanni 29 ne dai za su samu galabasan ruwan sha na rijiyar Burtsatse a jihar gabashin kasar jamhuriya kamar musamman ma a babban birnin jihar Baituwa. Akalla za ka kashe kudade har sama da miliyan 15 na saifin kudin Kamaru wajen gina waɗannan rijiyoyin burtsatsen wanda jama'a za su yi amfani da su na yau da kullum. Sai kuma jaridar Le Jour anda ita kuma ta ce ministan cikin gida na ƙasar Kamaru Mr. Atanganji ya yi kira da babban murya ga gwamnonin don ganin cewa an maido da zaman lafiya a faɗin ƙasar domin ƙasar Kamaru tana gab da karɓan gasan cin kofin ƙwallon ƙafa da za a gudanar na nahiyar Afirka a faɗin ƙasar. Ya ce dole ne a sanya idanu kuma a yi aiki sosai matuƙa gaya domin ganin cewar bata gari ba su kawo mana matsaloli a cikin ƙasar Kamaru ba. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune an da ita kuma ta ce sabon shugaban hukumar ƙwallon ƙafan ƙasar jamhuriyar Kamaru Samuel Eto'o wadda ya lashe zaben da aka gudanar na neman kujerar wannan hukumar tsakaninsa da tsohon shugaban hukumar na ƙasar Kamaru Saidu Bambon Joya wanda tsohon kaftin ɗin ƙasar jamhuriyar Kamaru ya lashe zaben har ya fara aiki da dangadan domin ganin cewa ya cimma burinsa wajen irin alƙawarin da ya yi wa al'umma na farfaɗo da martaban ƙwallon ƙafa a ƙasar ta Kamaru. Sai kuma jaridar Le Jour an da ita kuma ta yi mana bayani ne cewar direbobin manyan motoci da na taxi sun ce za su yi yajin aiki a Benin wunde domin irin yadda suke ganin gwamnati na tsawwala musu wajen biyan kudaden haraji a kansu. Shugabannin kungiyoyin masu aikin jigilan fasinjoji a kasar sun ce muddin dai idan gwamnati bata cika musu muradinsu ba za su yajin aikin da sai baba ya gani wanda ba a taɓa yi ba a faɗin kasar. Kuma shi hakan na faruwa ne yayin da makonni hudu kacal suka rage kafin fara kwallon kafan nahiyar Afirka wanda ƙasar Kamaru za ta karɓi sama da guda 24 a ƙasar da ma waɗanda za su shigo yawon buɗe idanu. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridan Ikohosanti an da ita kuma ta ce zamantowar Samuel Eto'o shugaban hukumar kwallon kafan ƙasar na Fikafut yana da namijin aiki a gabansa wajen ganin cewa ya farfaɗo da duk waɗansu al'amura na wasanni a faɗin ƙasar baki ɗaya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Malam Awal Garba. Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Kotun kolin Gambiya ta yi watsi da kalubalantar nasarar da shugaba Adama Barrow ya yi a zaben kasar da ya gabata, inda ta ce ƙarar ba ta bi hanyar da ta dace ba kamar yadda takardun kotun suka bayyanar. Mahukunta a Sudan sun ba da tabbacin cewar akalla mutane 38 ne suka mutu sakamakon rubtawar mahaƙar zinare a yammacin lardin kudancin kasar. Jimillar garuwa 116 a jihar Bahia da ke arewa maso gabashin Brazil ne ke cikin dokar taɓaci sakamakon ambaliyar ruwa a ranar Talata, wanda aka yi ta samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya tun daga watan Nuwamba har ya zuwa yau. Haka kuma an ji cewar ajiya Talata Beijing ta zargi Amurka da rashin gaskiya da mugun wasa a sararin samaniyar sama, inda aƙalla aka kusan yin karo na ƙud-da-ƙud tsakanin tashar sararin samaniyar ƙasar Sin da tauraron ɗan adam da kamfanin SpaceX na Elon Musk ke sarrafawa.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku dosa daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma izini shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatarwa, sai Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carl. Ni Sarfila Hashin Gumal da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.